Alexandria, kunci da larabci ana cewa Iskandariya, a kasan Masar, a gaban yan uwana dalibai yan Najeriya, likitoci da waɗanda ba likitoci ba, malaman addini da suke karatu a wannan ƙasa. Na kawo muku ziyara ne ta yan uwantaka, ziyara saboda Allah, na ganku kuma na ba ku shawarwari dangane da abin da ya kamata ku rayu a kai, musamman akan yanayin karatu da kuma rayuwa. A yi haƙuri, lokacin namu gajere ne ƙwarai da gaske, kuma ga yanayi da ake kan hanya na tafiya. Ina muku murna kasancewar ku ɗalibai da kuka baro Najeriya, kuka tafi wata ƙasa don neman ilimi, don neman karatu. Karatun nan na addini ne ko kuma na zamani, dukkansu muna da buƙatar su. Kuma ku yi wa Allah godiya da wannan ni'imar da ya muku. Kun zo inda ake karatu na sosai, ba san yajin aiki ba a jami'a. Ba wani wanda zai experiencing ya ce ya taba jin ana yajin aiki a jami'ar da yake karatu. Wannan ya ishe ku ni'ima. Akwai irin ku waɗanda suke karatu a Najeriya, sai kun riga su gamawa, saboda matsaloli na yajin aiki da ake ta fama da shi, da su corona da ake ta fama da shi, da sauransu. Ku kodai ko corona ma ta zo ba ta tsaye da ku, kuna ci gaba da karatunku. Dan wani ɗalibai, ina tunatar da ku abubuwa kamar haka. Ku sani cewa shi neman ilimi da ka sani kowane iri ne, to abun bukata ne a addini, musamman ilimi mai amfani da zai amfanar da al'ummarka. Ba cewa akai sai malamin addini ne kadai zai shiga aljanna da iliminsa ba. Mai ilimin zamani ma idan ya yi amfani da iliminsa da kishin al'ummarsa, zai taimaka musu, zai iya samun rahama, ya samu gidan aljanna. Hudhaifa ibn al-Yamani sahabi ne daga cikin sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallama, wata rana yana cewa araftu sharra la li sharri lakin li tawqihi. Kana nasu yas'aluna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anil khairi wa kuntu as'aluhu anish sharri makhafata an aqa'a fihi. Hudhaifa ibn al-Yamani yake cewa na nemi ilimin sharri ne, ba dan naje nayi wa wani sharri ba, nayi karatu ko nayi nemi ilimi hatta akan abin da yake sharri, ba wai dan naje nayi wa wani sharri ba, a dan in kare kaina daga sharri. Ashe watakila ko da wani abu na sharri ne, in mutum yayi da kyakkyawan niyyar ya karanta dan ya kubutar da kansa da ƴan uwansa da al'ummarsa da jama'arsa, wato alheri zai zama a gare shi da al'ummar. Yace mutane sun kasance suna tambayar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam akan alheri, amma ni in nazo sai in tambaye shi akan sharri. Saboda me? Makhafata an yudrikani ko makhafata an aqa fihi, saboda ina jin tsoron kar in fada cikin wannan sharri. Hudhaifa ibn al-Yamani based on wannan yake nuna mana cewa ashe hatta masu karatun boko muna da tsananin bukatar su a cikin tafiyar mu ta musulunci, ballantana ma a ce likitoci, wanda mafi rinjaye a cikin ku ko likitoci ne, da Allah madaukakin sarki ya ba ku dama ku zo ku yi karatu a wannan ƙasa, ƙasan Masar, Egypt. Allah ya muku albarka. Shawarwari nake so na bayar kamar haka. Na farko dai, duk abin da mutum musulmi zai yi ana so ya yi shi saboda Allah. Komi da ka sani, in kana so ka samu nasara, ka sa Allah a ciki. Duk wanda ya yi wani abu ba dan Allah ba, ya yi dan wata manufa, babu kishin ya sa Ubangiji da Bismillah a cikin harkar karatunsa, to zai yi ya gama. In ilimi ne, akwai waɗanda suka yi ilimi ba kai ba, dubun dubata cikin kafirai, sun mutu ba su da wani amfani. To amma idan kai musulmi ne, ko da karatun bokon kake, ka saka Allah a ciki, to Allah zai maka taimako. Wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din hunafa. Allah ya umarce mu mu yi wa Allah bauta, mu yi masa bauta, muna masu ikhlasi gare shi. Ina jaddada wannan maganar, kada ka dauka karatun da kake na boko bata lokaci ne, a'a, in ka saka Allah a ciki, to kana yin sa kana samun lada, kamar yadda mai karatun addini ma yake samun lada, dan kana da wata manufar da idan ka gama karatun ka zaka je ka taimaki al'ummarka, musamman halin da al'ummar Najeriya take ciki na bukatar likitoci da malaman addini. Ga Abu Amar, dalibi ne na ilimi, an yi hakuri, an yi karatu, yanzu gashi har ana PhD. Na tabbatar idan Abu Ammar ya koma gida Najeriya, bai isa ya nade kafarsa ya zauna ya ce zai ci salarinsa da doktora ɗin da ya ɗauka ba, sai ya taimaki mutane. Ba duka karatun da ya yi ne zai ci, wato zai yi shi da cin albashi ba. Dole mafi rinjayen mutane ne za su ci moriyarsa su amfana da shi. Ba mamaki wala Allah mutanen gari ma su fi amfanuwa da shi sama da iyayensa ko ƴan uwansa. Zai iya yiwa, watakila iyayensa ba a rayuwa, watakila su riga shi tafiya, watakila kaza, watakila kaza. So ya ku ƴan uwana likitoci, ku yi karatu don Allah, ku saka Allah a cikin al'amarin, kuma ku rinka tuno challenges da muke fuskanta a ƙasarmu Najeriya. Kullum na tara ɗalibai waɗanda suke karatu a waje, nakan gaya musu su rinka karatun da kishin taimakon ƙasarsu. Da kishin taimakon ƙasarsu, idan sun yi da wannan, to Allah zai taimake su. Akwai abin da yake damunmu, ya kamata na gaya muku gaskiya, da duk wani likita kuma da yake ƙasar waje yake karatu, ana samun ɗalibai sukan je su karanta addinin musulunci a wasu ƙasashe, a wasu sanannun jami'o'i, galibinsu idan sun gama gida suke komawa su je su taimaki al'ummarsu da suka taho suka baro su. Na'am, sun tabbatar da fadin Allah, falawla nafara min kulli firqatin minhum ta'ifa liyatafaqahu fi ad-dini wa liyunziru qaumahum idha raja'u ilayhim la'allahum yahdharun. Allah ya ce ina ma da a samu wasu mutane waɗanda za su fita su je su yi karatu, liyatafaqahu fi ad-din, su koma su yi wa mutanen su gargadi, idha raja'u ilayhim, in sun koma, dan su tsoratar da su sabawa Allah. Mun sani mafi rinjayen ɗaliban ilimi da suke zuwa suke karatun addini a ƙasashen waje, to suna komawa gida su ci gaba da taimakon al'umma, su taimaki mutanensu. Amma unfortunately, I'm very sorry to say, lalle ana samun likitoci suna zuwa su yi karatu a ƙasashen waje, amma wasunsu ba sa komawa. Na yadda akwai uzurori, na yadda akwai larurori, na yadda akwai yanayi da yake sawa watakila likita ya gama karatu bai koma ƙasarsa ba. To amma za mu so a ce idan kun gama karatu ku dawo gida Najeriya, ku shiga asibitocinmu na Najeriya, ku shiga asibitocin gwamnati, ku ba da gudunmuwarku, alabashi kwa da buɗe naku asibitocin private hospitals, ku ci gaba da services kuna ba wa mutane taimako. Wato karisar da take damun mu yanzu a Najeriya, na farko dai adadin ɗaliban da ake ɗauka a faculty of medicine a kowace jami'a, adad ne mahdud, ma'ana adadi ne kaɗan. Shi yasa da yawan ku kun cancanta, kuna da kwakwalwar da za ku iya medicine ɗin a Najeriya, amma ba ku iya samun watakila admission ɗin ba, sai dai ku zo ƙasar waje. Yanzu abin da ya tabbata shi ne samun karatun likitanci a wata ƙasa daga ƙasashe na waje, abroad, an fi samun admission da wuri sama da a samu a Najeriya, wal iyazu billah. Yanzu zaka iya neman, zaka je kai karatun likitanci a wata ƙasa daga cikin ƙasashe da ka sani, zaka samu. Amma a ƙasar ku wallahi ba lalle ka samu ba, sai kana da doguwar kafa, long leg, sai kayi da gaske. Wannan tasa na sani, na san dalibai suke fitowa su zo su nemi karatun nan, shi wannan ya yi kyau, quite alright, abu ne mai kyau kwarai da gaske. To bayan wannan, idan an ɗauki ɗaliban a jami'o'inmu a gida,
suka shiga suna karatun likitancin nan idan an dauki dalibi 50 misali a jami'a guda daya a shekarar farko in Allah ya so yadda in sun zo graduating ba lalle 25 su graduating ba sai an zubar da 25 in an ci sa'a 30 su graduating wannan abun duk wanda za a iya tambaya a iya tambayan sa wannan yana daga cikin abin da yake damun mu Allah shine shaida a'a yaran mu ne ba sa karatu a'a lecturerun mu ne suke da mugunta a'a jami'o'in ne babu kayan aiki a'a me yake faruwa a'a akwai wani influence ne a'a akwai wata manufa ne a'a kaza da sauransu me yasa ba a daukan wadatattun dalibai a bangaren karatun likitanci me yasa sai a dauki adadi kadan idan babu lecturerori ne me yasa gwamnati ba za ta dauki lecturerori wadatattu ba dan mu samu wadatattun likitoci ba inda ilimi akan tsarin yanda dan adam ya kamata likita guda ɗaya mutum ya kamata nawa ya kamata su kula da shi amma kun sani cewa Allah ya sani Najeriya muna da bala'in karancin likitoci muna da bala'in karancin asibitoci muna da bala'in karancin nurses muna da bala'in karancin midwifes to ba za a dauka da yawa ba sannan waɗanda aka dauka kadan din su kuma ba duka suke gamawa ba watakila kowa different interpretations wani zai ce yaran ne ba sa karatu wani kuma zai ce tsarin ne ba a yi shi daidai ba wani kuma zai ce a mugunta ne ta wasu malaman su kada mutum saboda a wasu jami'o'in sai kaga lecturer yana alfahari yana kada mutane ana samu wanda mun rasa waye zai share mana wannan hawaye lecturer a jami'a yana alfahari yana kada mutane ana jin tsoransa watakila abin da yazo koya mutane shi ma bai gane shi ba amma zai je kada wani akai dole sai mun yaki wannan tunanin ina fadin wannan ne watakila wanin ku zai gama karatu ya zama lecturer a Najeriya a wata jami'a daga cikin jami'o'i ku taimake yan uwanku ku agaza musu mun sani muna biyawa muna gani a kasashen nan yanda ake tsarin da ake na karantar da karatun likitanci medicine a jami'o'i na waje ba shine tsarin da muke bi ba suna saukaka wa dalibi abin yadda zai iya gane shi bit by bit daki daki dalla dalla a ganin da shi na taba yin karatu nake bayani akan dauki dalibi ya tafi daga Najeriya ya je China ya karanta likitanci abun mamaki zai koyo likitanci da chinanci kuma yazo ya mutane aiki da Hausa ko da Turanci akan dauke ku kuma daga Najeriya ku tafi kasashen Larabawa yanzu ku kuna kasan Masar da yawa wasu rabi da rabi ake yi rabi akwai a muku da Larabci rabi akwai a muku da Turanci kuma kuna ganewa akwai daliban da suke tafiya kasar Taki su je su koyo likitanci abun mamaki sai sun yi wani foundation wani karatu na shekara ɗaya ko shekara biyu da za a koya musu yaran Turkanci dan su samu shiga aji su iya koyan ilimin da za a koya musu akan lokaci na Turkanci din to amma abun mamaki na rasa wani dalili ya saka mu a Najeriya ba za a saukaka wa daliban mu karatun likitancin nan ba a rinka musu da Hausa mana ai ba haramun bane ayi da Turanci ayi da Hausa in haka ne me yasa Saudiya suke da Larabci in laifi ne me yasa kasar Taki suke likitanci da karatun Taki suna hadawa da Taki da wannan me yasa anan Masar suke da Larabci me yasa a Kuwait ake da Larabci ake da kaza me yasa yan China suke koya wa dalibai karatun likitanci da chinanci in ka je Japan da Japananci in ka je kaza da kaza da sauransu wannan shawara ce wanda ya kamata manyan mu shugabannin mu su ƙara yin tunani akai kuma babu ilimin da yafi muhimmanci mutane su gane shi su iya shi irin likitanci dan duk likitan da yaje yayi karatu bai gane tsarin karatun ba zai ta kashe mutane ne kawai da yawa daga cikin likitoci wanda basu gane abun ba suna fara kashe mutane ne lokacin suka fara yin aiki saboda basu fahimci karatun ba to duk wannan ba shine damuwar ba an dauki yara sun fara karatu kuma idan sun zo ba lalle su gama ba wani an canja mai department wani an canja mai wannan faculty wani an canja masa wani ya shiga likitanci zai medicine zai zama medical doctor ya zama nursing wani ya zama pharmacist wani ya zama kaza wani ya zama kaza ba inda zai wani ma koran sa ma ake ma da sauransu idan daliban ne ya zama ba su da himma ba su da kokari to ya kamata dalibai likitoci da kuke saurare na kuke ji na ku ji tsoron Allah ku rinka karatu a jami'o'in ku na Najeriya dan ku rinka cin jarabawa idan kuma lecturerorin ku ne ba su da tsoron Allah ba su da kishin kasar su ba su da kishin al'ummar su to su ma su ji tsoron Allah su daina mugunta wai sai mutum wai ya ce wai dole wai sai shi kadai wai ba a so a ji wani sai shi kadai kai zaka iya mutuwa zaka iya tafiya zaka iya tsufa zaka iya ritaya yanzu har yanzu ba za mu yi kishin da za mu ciccibo mutanen mu su yi karatu ba yanzu anan kasan Masar za ku iya irga adadin likitoci mata da kuka samu kuke tare da su kuke karatu da likitoci maza malam iyadat wato asibitoci da suke ta budewa private da likitoci ko ina likitan kafa likitan kunne likitan ido likitan kashi likitan zuciya likitan komai plenty ba abinda zaka nema ka rasa saboda me sun saukaka wa al'umma su yin karatu dan a samu wadatattun likitocin amma mu gashi nan muna ta mutuwa asibitoci saboda babu kulawa sai kadan wadanda ake da su likitocin aiki ya musu yawa stress ya musu yawa ga aikin gwamnati ga aikin asibitocin su to bayan wannan kuma abun tausayi suna gama karatun likitan Najeriya mun sani dan Najeriya daidai gurgurdon ya karatu ya gama akan wadanda suke bukatar sa sai kuma kaga wasu manyan kasashe suna ta turo offers ana ta tura duk sai a ɗebe mana likitocin wancan ya koma America yayi karatu a Najeriya ya gama karatun likitancin sa amma ya koma America yana aiki yayi karatu a Najeriya ya koma Ingila yayi karatu a Najeriya ya koma Saudiya yayi karatu a Najeriya ya koma Gabon yayi karatu a Najeriya ya koma kasa kaza wannan shi yasa nace muku a farkon muhadarata duk wani likita zai karatu dan Allah ya karatu nan dan Allah da kishin al'ummar sa banki ba baka je ka samu babban albashi a wata kasa banki ba to haka ku din ma da kuke karatu a kasashen wajen wani ya karanta a China wani ya karanta a Misr wani ya karanta a Ingila wani ya karanta kaza kuna gamawa kafin mutum ya gama kuma yana ta samu offers wata kila wacce kasar tana neman ka wata kila wasu kasar tana neman da wallahi likitocin yan Najeriya a Ingila ba za su irgu ba likitoci yan Najeriya a London ba za su irgu ba sun hana mu mu yi karatun da yawa a kasar mu an tushe kofar da za a samu yin karatun a kasar mu sun gama karatu namu kwararrun likitocin duk wani kwararren likita gogagge sai ga ana neman sa a wata kasa sai ya tattara ya tafiyar sa haka kuma din masu kwazo a cikin ku idan sun gama sai su tafi wata kasa kafin ma mutun ya gama rayuwar su dalibta ya riga ya wari kasar da zai tafi to wannan dan Allah ya ku yan uwana idan har muna tara daliban ilimi muna musu wa'azi muna cewa su gyara halin su shi kaza shi kaza to ku kuma wace gudunmuwa za ku iya ba mu a matsayin ku na medical doctors wace irin gudunmuwa za ku iya ba mu wani irin taimako za ku iya ba mu na yadda kuna da uzurori wata kila a ce Najeriya ba kayan aiki wata kila a ce in ka gama karatu ka je ka koma manyan likitoci za su yi ta hasada da kai su danne ka su hana ka ka ci gaba wata kila a ce za a ita ma wane ne wata kila a ce kaza babban abin da ake faɗa a'a ba wuta a Najeriya ba kayan aiki a Najeriya ba kaza na yadda tabbas wallahi tallahi ba wanda zai kare ta wannan kowa ya sani asibitocin mu suna cikin wani yanayi mara dadi yawancin manyan mu a kasar mu mutum ko mura yake sai ai masa visa a kai shi Ingila a duba shi saboda sun kashe asibitocin da muke da su a kasar mu sun kashe su sun kisa funding su bada kuɗi a taimaki asibitocin sun kisa bada kayan aiki dan haka da su da ƴaƴan su da iyalan su gabaki daya a kasashen waje suke zo a duba su to ya za asibitocin mu su gyaru kaji ciwo daya bayan wannan kuma ƴaƴan mu da suka karanta likitancin idan sun gama kuma ayi ta neman su a kasashen waje suna tafiya a kasashen waje suna yin aiki bayan wannan kuma wata kila wasu daga cikin ku gwamnatocin su suka dauki nauyin suka ba su scholarship su zo su yi karatu dan su goma gida su ma din idan sun gama bar su goma ba to yaya za a yi tsarin lafiyar mu ya gyaru a Najeriya yaya za a yi in dai muna cikin wannan abu laifuffuka ne masu tarin yawa akwai laifuffuka na shuwagabanni na rashin kulawa da asibitoci wannan kowa ya sani babu wadatattun kayan aiki dan abin da bai kai ya kawo ba sai kaga wallahi ya gagare mu sai kaje an ce din Najeriya inji kaza da yake yin kaza sai an je gari kaza babban misali guda daya test din corona nan da ake ba irin kwakwazo da babatu da injiri da likitoci ba su yi ta yi ba manyan asibitoci a Najeriya ba su da facilities da za su yi test na corona sai an je an hadu a wata jiha a diba daga jiha kaza a kai kaza daga jiha kaza a kai Abuja sai bayan kwana kaza sai bayan kana ka duba dan Allah dan abin da bai kai ya ka ba wanda muna gani a kasashen waje a kananan asibitoci na cikin unguwanni suke da sauransu dan Allah taron ƴan uwana likitoci ku yi duba na basira ku sa kishi a ranku yanda za ku yi taimaka a Najeriya ma za ka samu kudi wallahi tunda akan tafi Ingila ne don a samu kuɗi. Tunda ƙasar ku ne, ku yi hakuri da rashin wutanta, ku yi hakuri da rashin tsaranta. Idan ba ku koma ba, ya za mu samu gyara nan da shekara 20-30? Kai yanzu kana ɗan shekara 25, kana ɗan shekara 30, ka gano medical doctor. To idan ba ku koma kuka shiga system ɗin ba, yaushe za a samu waɗancan su yi ritaya, ku hau ku riƙe kujera ku samar da gyara a ƙasa? Wannan shine ciwo na farko da yake damunmu. Kenan ana bin ku bashi. Lalle masu karatun addini suna komawa gida, wanda ya zama liman, wanda ya zama malami mai tafsiri, wanda ya zama malami kaza ya shahara, yana da awa, yana karatu da sauransu. To kuma muna bin ku bashi, in kun gama karatu ku yi hakuri da ƙasar ku, ku koma gida don ku taimaka. Ba mu ki ba, mutum zai iya daukan shekara ɗaya, shekara biyu, je wata ƙasa ya yi aiki don samun experience da samun wasu abubuwa da zai ainihin wato gina kansa, gina rayuwarsa, ban ki ba. Amma lalle ya zama ƙasar mu ita ce take da priority, ita take da ainihin wato fifiko akan ainihin wato ba da services da za ku taimaka wa iyayenku da ba su da lafiya, mata da ba su da lafiya, yara ƙanana da suke ta mutuwa saboda rashin kulawa da sauransu. Wannan ita ce gaba ta farko. Gaba ta biyu da nake so na yi muku nasiha kuma in ba ku shawara, shine karatu na likitanci kun fi ni sani, karatu ne da yake yana tare da tausayi. Dole likita ya zama mai tausayi. Dan wasu suna faɗa cewa bai kamata ma mutumin da ba shi da tausayi ya shiga harkar karatun likitancin nan ba. Kamar yadda malamin addini dole ya zama mai hakuri, dole ya zama mai kyakkyawan tunani da hangen nesa, shi ma kuma ya zama mai tausayi. Mu yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan jin kayinsa. Babu wani aspect na rayuwa da mutum bai zai koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba abin da bai koyar ba. Kenan ana bin ku bashi a matsayin ku na masu karatun likitanci, ku developin wani tausayi da jin kai na al'ummar ku tun kafin ku gama karatu. Amma gaskiya Allah shine shaida, muna samun matsaloli da suke faruwa a kasar mu ta rashin tausayi na wasu. Yanzu misali, mun sani cewa a kasashen waje malamai suna ta yin hudubobi wa likitoci kawai, sai a yi hudubar juma'a dan likita a lokacin corona din nan, a karfafa musu gwiwa, ku taimaki al'ummar ku, ku zama masu kishin ƙasa, ku fita asibitoci, ku je ku rungumi ainihin wato marasa lafiya, ku yi musu treatment, ku san yadda za ku taimaki al'ummar ku, daina barin mutane suna mutuwa. Mun san da wannan. Kaga mai tausayi wallahi ba zai kwana a gida ba, tafiya zai. Na'am. Amma damuwar mu ita ce lokacin da corona nan ta zo tana ta kakkashe mutane a Najeriya, wallahi al'azimu akwai asibitocin da rufe su aka gaba daya. A lokacin da ya kamata a bude asibitoci, a kai marasa lafiya, a taimake su, a gaza musu, aka rufe asibitocin. Wannan rufe asibitocin ya sa mutane suka yi ta mutuwa. Wani yana da hawan jini, yana da likitan da yake duba duk bayan kwana biyu ko sati daya, an rufe asibiti. Wani yana da ciwon zuciya, maganin sa ya kare, dole sai likitan shi ya duba shi ya ga yanda state din da zuciyar take, an rufe asibiti. Wani yana da damuwa, wani yana da ciwon kaza, wani yana da emergency cases, an yi hadarin mota, an dauko mutum asibiti a rufe. Mallam shine yasa mutane suka yi ta mutuwa, sai kuma aka juya abin, aka ce wai corona ce ta kakkashe mutane. Alhali kuma an manta da akwai asibitocin da an rufe su, mutane ba su samu kulawa ba. Kai a wasu jihohin wallahi hatta private hospitals ma duk rufe su aka yi gabaki daya. To ina likitocin? Ina tausayi? Ina jin kai? Dan haka muke kira ga likitoci. Ya kamata likita ya sani cewa aikin likitanci aiki ne da yake tattare da tausayi da jin kai. Kamar yadda malamin addini ya zama wajibi ya rungumi al'ummarsa, ya san ciwonsu, ya san farin cikinsu, ya san damuwarsu, to haka likita ya kamata shi ma ya zama mai jin kai, mai tausayi. Ba wai kowa ya je shiga gida ya rufe cewa kaza da sauransu, shi bai iya ba. Na yadda cewa akwai matsalar rashin kayan aiki, kuma akwai likitocin da suka mummutu akan harkar corona, tabbas ko shakka babu. Na'am, akwai kuma wanda ba likitoci ba da su ma sun mutu, wanda kwanansa ya kare wallahi al'azimu ko ya kwanta a gidansa sai ya mutu. So kaga ashe wannan ya kamata a samu me, a samu tausayi. Har yanzu dangane da tausayin, ana samun yajin aiki yana yawaita a cikin likitoci. Yajin aiki sai ga asibiti guda likitoci sun yi yajin aiki sun tafi. Kuma wallahi hatta kai ga in mutum ya kuskure ya je duba wani patient, ma za a iya suspended ɗinsa daga aikinsa, ko a ɗauki mataki akan sauransu. ina tausayi na'am bance kada likitoci su bin hanyar da ta dace su karbi hakkin su a wurin gwamnati ba bance ba suna da yanci yan Najeriya ne suna da haƙƙi ma'aikata ne su ma ya kamata su yi kokari su bi hanyoyin da suka dace su karbi yanci wato hakkin su amma ba wai a rufe asibitoci a tafi yajin aiki a yi ta kashe mutane ba so wannan ita ma damuwa ce kananan likitoci masu tasowa yara ɗaliban ilimi da kuke karatu a ƙasashen waje ku rinka tuna wannan tashin hankali da bakin ciki da yake damu a ƙasar mu ta Najeriya yanzu anan Masar wani ya shekara 7 a cikin ku wani ya shekara 5 a cikin ku wani ya shekara 3 a cikin ku kun taba jin an ce likitoci sun tafi yajin aiki waɗanda suke China suke karatu likitanci kun taba jin an ce likitoci sun tafi yajin aiki to me yasa mu tsarin system din ya lalace haka idan har akwai tausayi akwai jin kai to ya kamata a samu da alternative in ba yajin aiki ba to me kamata a yi so dole ne mu zamanto muna da wannan kishi dan mu samar da gyara a kasashen mu abu na uku ya ku yan uwana na centralizing magana ta akan harkar likitanci saboda in ba ku shawara gaskiya ana samun matsaloli da cases na ainihin wato rashin kwarewa wani lokacin akan aiki a wannan gabar abin da nake so in ce da ku ku tsaya ku yi karatun nan fa da gaske ba magana cewa ni zan yi kawai ne passing na wuce in gama tafi gida ku tsaya fa ku yi karatun likitancin nan fa da gaske kamar yadda malamin addini zai je karanta aya alqur'ani ya bi tafsirai ya gane maganganun malamai akan ta sai yayi bayani na daidai kamar yadda mutum zai je yana matsala ta lugha arabiya ko shi'ir na larabawa ya je ta samu shawahid ya samu yadda zai fitar da bayani ya fito dalla dalla kuma fa dole ne ku sani amanar Allah ce akan ku ku tsaya ku yi karatun nan fa na gaske karatu na ganewa karatu na fahimta ba karatun cin jarabawa ba duk lokacin da likita ya wayi gari yana karatun ya ci jarabawa ne kawai to an shiga ku zai ta surkuma mutane allura yana kashe su zai ta zuwa yana ce mutane a tiyata yana ta kashe su sauransu kamar yadda ana samu da yawa ko kwanan nan an yi mun fatawa wata mata ta zo ya akai ya akai ta je ta kashe wata mata na'am ta kashe ta saboda zuwa ta yi kawai ta yi mata kukan cewa wai ulsa ne yake damunta ba ta ta sha magani ba ta abun nan ba kawai sai ta hada mata ruwa ta sa concentrated magani ta yi ta zuba allurai a cikin ruwan nan da sauransu ta kwantar da matan nan ta daura mata ruwa ashe mata tana ciwon zuciya tana da ciwon zuciya matar dan haka Allah da iko irin nasa wai ashe akwai wani nau'i na ruwa da in mutum yana ciwon zuciya ba a daura masa wannan ilimin ku ne kun bi ne sani bata bincika ba bata duba ba saboda tsari irin namu da muke kawai ta binka mata ruwa shikenan kuma ta binka mata kuma ta mutu kuma kaga ba ta da asara ba wanda zai tambaye ta kamar yadda yanzu nan zaka zo daga cikin abin da yake damun mu akan harkar likitanci har yanzu sai ka zo kana ganin likita a wani asibiti specific asibiti an ware ma likita kana ganin sa next week idan ka dawo wani likita ne ba shi ba zai duba ka sai ya zo maganin da wancan ya rubuta maka wata guda kana sha shi kuma sai ya sa jambiro ya kansale ya zazzage kai ce ashe baka dan kali kana sha wannan ai zaka mutu sai ya zo ya rubuta maka naka nasa sabo sannan ka tashi yaje baka wani test kuma daban sai ya nuna maka aikin wancan likitan ba daidai ba kuskure yayi idan ka tafi bayan sati uku ka sake dawowa wani kuma sai ya zo ya ce ah kai wa ya rubuta maka wannan sai ka ce anan aka rubuta mu kai wannan ba shi bane maganin sai ya ce ka file ɗinka mu gani sai ya je duba sai ya kashe wasu ya tabbatar da wasu wai me yasa haka take faruwa wannan ni tambaya ne nake yi wa duniyar likitoci musamman mu a Najeriya me yasa yake faruwa haka me yasa za a zo ana samun contradiction ana samun cin karo cuta guda daya magani 350 wancan ya bada wannan wannan ya bada wannan wannan in ma da a ce different magani ne brand ne wancan kaza ko wancan yafi wannan karfi to wannan ba laifi amma fa wani zai ce maka totally wannan maganin da ake baka ba shine maganin cutar da ta dame ka ba to kun ga idan ba ku yi karatun nan na gaske ba za fa a samu matsala ku daina zuwa kuna yin karatun cin jarrabawa kada ku je ku zama sababin halakar da mutane wallahi ba ruwan Allah idan ka je ka kwantar da wani patient ka je ka masa bad treatment wrong treatment ka kashe shi ko ka zama sababin salwantar masa da kafarsa ko idansa ko na makamancin wannan to ka cuce shi yanzu ana gaya mana kwanan nan kwanan nan nazo wanda ga cikin asibitocin nan anan Cairo wannan mustashfal muqawilun Arab contractors birjik yan Najeriya a gurin azubi sai wani yake bani labari cewa ai akwai dan uwansa da aka je wani likita yayi sababin salwantar masa da idansa gaba daya me ya faru wai wani likitan ne yake bani labari cewa ai maganin da wani ya tabaka din nan kai wata kaza shi ya kashe maka ido yanzu an maida shi makafo automatically malam an maida shi makafo to me yake faruwa dan Allah ku yi karatu na fahimta na ganewa fannin ku ne ilimin ku ne amma diyarin da yazo yi karatun likitanci da sunan cin jarrabawa to zai je mutane barna kuma ana zargin ku ku kananan likitoci sababbin likitoci yawancin abin da ya dame ku ku gama karatun ku ku fara saka laptop din ku da wayar sauran su je ana cewa doctor shine ya dame ku ci jarrabawa ba wai ku yi karatu na fahimta da ganewa ba akwai journals na likitoci akwai researches da ake yi na ainihin wato likitoci a duniya akwai kasashen da sun ci gaba da akan harkar medical a rinka kai musu ziyara ana bincike ya kamata ka zamanto wato updated ba outdated ba duk wani sabon research da yazo a bangaren specialization ɗinka bangaren field ɗinka ya kamata ya zamanto ka kware ga kuma mu matsalar harkar mu ta likitanci babu specialization a kasashen mu likitan ido zai iya zuwa yayi tiyatar ƙaba Allah kiyaye likitan kashi zai iya zuwa yaje ya shiga harkar likitan kwakwalwa likitan zuciya zai iya zuwa yaje ya bada treatment ga mai haihuwa likitan da ya shafi harkar gani doctor zai iya zuwa ya zauna yana treatment din masu malaria da typhoid da hawan jini da white sorrows amma muna kallo duk kasashen da manyan mu suke tafiya suna zuwa ana duba lafiyar su idan ka je wannan likitan sai ce shi na zuciya ne bare ta baka ba wancan sai ce shi na kwakwalwa ne bare ta baka ba wancan na kasusuwa ne wancan surgery yake yi so surgery ya iya kawai bare ta baka ba wancan na kaza ne amma mu me yasa muke diban ayyukan gaba ɗaya mu cakuda shi yasa ake samun yawan mace-mace da salwantar da rayukan bayin Allah ya kamata shugabannin mu su yi tsoron Allah su inganta mana wato health system din mu a kasashen mu magana ta Allah ko ina zaka ga wannan likitan doctor of kaza physician of kaza wane ne of kaza amma mu banda mu sai wasu wuraren kadan baran kore 100% ba sai wasu wurare kadan ne da zaka ga ana misalta irin waɗannan wato kyautatawa so dan Allah anan gurin wannan gabatawa ita ce ku yi karatu ku gane karatun kuma ku fahimci karatun ta yadda idan kun yi wannan karatun zai zama yayi amfani ga ainihin al'umma ku bayan nan ina ba da shawara ta gaba shine kowane likita a cikin ku ya kamata ya zama yana da tsari a rubuce in na gama na koma gida me zan yi anan abin da nake so ku fara tunanin ya za ku rinka bude asibitoci private hospital dan ku rage cinkoson da suke asibitocin gwamnati idan ba an samu competition ba to za a yi ta mutuwa ne yanzu a asibiti daga cikin asibitocin mu na gwamnati ba kana iya zuwa a asibiti kana iya zuwa abun mamaki ka je ka da wani ciwon da na mutuwa ne za a yi maka aiki a rubuta maka sai bayan wata 6 haka ne ko ba ka bane na taba yin wannan maganar aka yada ta aka fada wani likita ya kira ni muna ta fafatawa da shi nace wallahi mun sani kuma al'umma shaida ne sau nawa mutum zai zo ciwo yana damun sa kamar zai mutu sai a dora shi a layi a ce ba za a yi masa aiki ba sai bayan wata 3 watakila kafin wata 3 nan ya mutu wanda in a wurin da aka ci gaba ne aikin akwai wallahi inda ana kawo mutum ana kawo shi emergency za a kai shi kawai a je a yi mai aiki ba tare da ma an yi binciken ya biya kudin aiki ko bai biya ba saboda a tseratar da rayuwarsa to yaushe za a gyara mana wannan wani ya ce IQ ake bi ai tsari ne ai watakila likitan ba lokaci aiki ya masa yawa to me yasa ba za a yi providing more doctors wadatattu ba ba mu yan Najeriya suna tafiya su je su aiki a kasashen waje mu Najeriya me yasa ba za ta je ta aro wasu likitocin a wasu kasashe ba ba kudi ake biya ba to a biya kudi mana a kira wasu su zo su yi aikin su taimaka to wannan shi ma damuwa ne wallahi dan karamin test da bai kai ya kawo ba ko x-ray zai ba wallahi shi ka bi kyau sai ka bu dogon layi sai a ce ai injin damun guda biyu ne dai kuma shekarar sa bakwai da lalacewa medical director ya kiyarawa wannan damuwa ce wallahi to kenan kaga idan an samu competition idan likitoci Allah ya hore musu suna bude asibitoci nasu su yi aikin gwamnati da safe zuwa azhar ko zuwa lokacin da hukuma ta yanke sannan kuma da yamma su koma asibitocin su rinka ganin patient shi ma wannan na ci gaba ne daukaka ne amma duk mun hadu gaba daya asibitocin gwamnati kaga layi kaga matan aure kaga masu ciki kaga yan antenatal kaga yan wane ne kaga masu ciwon zuciya layi guda masu hawan jini suna jiran likita kaza kaza da sauransu babu zaka iya zuwa kofar office din likita guda ɗaya da yake duba masu hawan jini da ciwon suga ka tarar da mutum 50 in Allah ya soya da idan yazo ya zauna in ya ga mutum 20 yayi kokari ko mutum 17 sai ce na tashi sai gobe wanda yake so ya bi ni asibiti na kuma bai zo da wuri ba ya kamata ya zo tun 8 amma bai zo ba ranka yadda ba ka zo ba sai karfe 11 da rabi karfe 12 da rabi da yaji an kira sallah sai ce jama'a an kira sallah zan yi sallah daga nan kuma zan ta break ya tashi duka aikin da ya gaba ɗaya bai wuce na awa 1 da rabi ko awa 2 ba dan me za a zuba ido a kyale wannan abun ba za mu gyara ba wannan ba daidai bane shi yasa muke ta mutuwa ina ga muku asbab na mutuwar mutane a asibiti yana da yawa wallahi zaka iya zuwa kai sati kana zuwa baka ga likita ba saboda ba ku da yawa idan kuna da yawa kuma wadanda suke tsayawa su yi aikin 100% saboda Allah ba su yin wahala saboda Allah killa kadan ne so dan Allah muna buƙatar mu samu gyara ya ku matasa likitoci asibitoci din nan bude suna sani sai da hali sai da iko za ku iya collaboration hada karfi da karfe da masu kudi mutum ya sa shiyan sa kai ma ka sa naka shiyan abubu da asibitocin nan ku nemi equipment masu kyau anan kasashen ku duba ku ga kayan aiki wata kila baban kai sponsorin dinka wani ta kila wani attajiri ka rubuta mai specific wasu mago wata kayayyakin aiki masu kyau da zai iya saya ya ainihin wato sa muku asibiti ku rinka treating mutane sai a rage cinkoson da yake damun mutane sannan kuma ku sauƙaƙa wa mutane masu asibitocin kuɗi idan har an ce a bude asibitoci na private to kuma dan Allah ya kamata a sa tausayi kun ga dai magana tausayin nan da nake ta magana akan likita ko ina every part ko wani aspect na karatun likitanci to akwai tausayi a ciki ka je ka bude asibitin kuɗi ka zo ka sanya bala'in kuɗi ganin ka kuɗin sai mutum ya ajiye 1000 barkati ka rinka tunawa akwai likita akwai talakawa zaka iya raba abu daga kaza zuwa kaza gani na kaza ne daga kaza zuwa kaza gani na kaza ne watakila zaka iya warewa kwanaki a sati kace duk wanda zai zo ya gani asabar da ladi daga karfe 9 zuwa karfe 2 to kudin gani na 10,000 ne misali amma duk wanda zai zo ya gani litinin talata laraba daga magariba zuwa isha'i kudin gani na 2,000 ne kaga mai hali zai jira asabar da ladi yaje biya bara samu congestion ba talaka shi kuma zai je da yamman nan yaje ganka ba da 2,000 idan ma mutun yazo ganin ka ma a matsayin ka na likita bai da ma kudin kalle shi kyauta kai in ma mutun yazo saboda tausayi na likita da ake so ya zama to ya kamata ma mutun ma magani ma ka rubuta ka bashi ai da yawan ku akwai magungunan asibitocin ku amma zaga mutumin da yake neman abin da zai ci dan Najeriya talaka ina zai iya samun magani na 7,500 wanda a sati dai zai shanye shi mallan idan ana maka labarin halin da talaka yake ciki akan harkar lafiya a Najeriya wallahi sai jininka ya buga bakin ciki da bacin rai da damuwa zai dame ka mallan patient ne za a zo a dauko ka a kama shi ranga ranga fitsari da kashi a jikinsa ya fito daga gidansa wallahi ko abun karyawa bai ci ba an yi buge-buge an neman masa kudin zai zo ya ga likita likita ya zo ya buga masa maganin 77,000 wa zai bashi haka zai dada komawa bai sayi maganin ba a dada dawo maka da shi bayan wata biyu maganin da ka rubuta mai saboda bai da kudi kuma babu da tsari na taimakon Allah ya saka wa kungiyar likitoci ta al-iman a Najeriya muna da kungiyar likitoci ta al-iman wadannan kungiya ta al-iman Allah ya musu albarka Allah ya saka musu alkhairi kungiya ce ta likitoci musulmi suna ba da gudunmuwa mutuka kuma duk wannan abubuwan da nake faɗa nake bayani wallahi alazimu suna taimakawa mutukar taimakawa wajen saukakawa patient da kuma taimakawa su kansu wasu likitoci yaya za su ba al'umma su gudumuwa da ainihin wato taimako duka waɗannan malan ciwuka ne da suke damun mu wataƙila ya iya shafin babanka ya iya shafin mamanka ya iya shafin kaza ɗinka har yanzu ya koyan uwana likitoci ku fara tunanin waya ya mutanen ƙauye namu ne kam za su rinka rayuwa malan ƙauyukan mu babu asibitoci wallahi la azimu akwai ƙauyen da koke mis babu wannan fatukun wani babi ne ba a ma bude shi ba su ma mutane ne suna buƙatar su rayu kamar yadda dan birni yake buƙata ya rayu amma yanzu ba kamar irin waɗannan kasashen ba yanzu zan misra wallahi akwai yanzu asibitin babban asibitin wanda dan uwa yake ga mu a nan kasar Masar babban asibitin da yake kula da harkar ainihin koda da magani na koda da treatment na ainihin wato dialysis da wato sauransu mafi girma ba a cikin alkahira yake ba a wani ƙauye yake ka duba siyasar abin nan duba girman alkahira duba girman wannan garin amma babban asibitin da yafi kowanne ma ba anan bane akwai asibitoci manya-manya amma wanda yafi kowanne shi suka sa shi a ƙauye dan me dan su ma mutanen ƙauyen alƙalli a sama musu wata dama amma mu gaba daya komai an yi concentrating din sa komai sai dai ka je Lagos yanzu akwai asibiti wani harkar maganin da wallahi a ko ina kake a Najeriya sai kai kudin dirgi ka je Lagos babu shi arewa ko a test din corona nan mun gane guraren test na corona na kudu wallahi sun fina arewa kuma har yanzu din akwai wasu harkoki na rashin lafiya da wallahi in ciwo ya same ka sai dai ka je kudu a duba ka ina kishin kasa ina kishin al'umma ina wannan kishin sannan yaya za mu yi da mutanen ƙauyen nan ba za mu taimaka musu ba kun san yanzu abin da yake damu a Najeriya daga cikin matsalolin da suke fuskantar mu mun bincika ai muna zuwa wa'azi ƙauyuka wallahi sai ka je ƙauye tsundum sai kai nisan tafiya sai ka je ka tarar da inyamuri ya je ya bude kemis yana sayar musu wato expired magunguna duk wani expired magani inyamuri zai sai shi inyamuri da yake maganin ƙarya inyamuri da yake hada garin rogo yayi kafino da panadol inyamuri da a cikin gari ma magungunan su pack magungunan su ya riga yayi yawa ballantana inyamuri ya shiga ƙauye ya je ya bude kemis ina musulmi ina pharmacist musulmi kuna ina likitocin mu musulmi an arewa masu kishi kuna ina inyamuri yaje ibo yaje ya bude chemist a kauye shi zai yi allura shi zai karba aihuwa shi zai bada magani shi zai kaza wallahi alazim malam kuma aje a tambaya kowace jiha ce a Najeriya ina kalubalanta a ga mu inda babu wannan a su kada suke son kudi ko ya aka yi baro jiha su ya baro bangaren su yazo ya shiga kauyukanka yana bude chemist yana kashe mutane wannan abu ne da yake damun mu kwarai da gaske daidai da bude chemist fa mutanen mu har yanzu ba wallahi alazimu a wasu jihohi duk inda kaje ka chemist wallahi ba musulmi bane sai ka tarar da inyamuri ne yanzu ne ma aka waye harkar magani musulmi yan arewa suke shiga harkar magani akwai jihohin mu na arewa da kasuwar magani gaba daya wallahi ba musulmi bane very unfortunate ku yi hakuri da kalmomi na ku yi hakuri da maganganuna ciwo ne yake damun mu wannan duka suna cikin sababban da yasa muke ta mutuwa an kasa gane me sababi ko ina ka taba duka ne ko ina ka taba an koma baya an ci baya da sauransu ya za in ya mudin da bai karanta harkar likitanci ba bai je abin nan ba ko school of health technology bai je ba ko school of hygiene babu shi a tarihin sa he don't have any certificate ma da zai qualify din sa yazo ya bude wannan bai san pharmacy bai san harkar magani ba amma saboda Najeriya ba doka ake bi ba kuma kawai mutun ta ci barkate ne abin da ya gana suna can suna bude kemi suna ta kakkace mutane su kashe wanda suka ga dama wani ma maganin ma expire ne kuma za a baka shi a bashi kuma in ka gama noma ka zo ka biya a dole na faɗi wannan ina maimaita Allah ya kai wannan zancen ga ministan lafiya amin Allah ya isar da zancen nan wallahi muna da matsaloli a ƙauye suna ta kashe mana mutane bai kamata ba duk wanda bai cancanta ba bai kamata a bashi da license ba yazo ya bude chemist yana ba mutane magungunan da ba su abin nan ba likita ya rubuta magani ba su iya karantawa ba su bashi kawai wanda suka ga dama kawai saboda they were not trained ba i trained din su ba they are not expert akan wannan abu wa zai yi magana akan wannan abu kawai mun zuba ido mun kyale kaje ka tarar da wanda bai yi karatu bai komai ya je ya bude chemist saboda ba wanda zai bincike shi mutum yayin allura ya da karba haihuwa har karban haihuwa ma mace musulma za ta zo za ta haihu ta je gurin iyamuri shi zai kwantar da ita a bayan chemist dinta ta haihu yanda ka san haihuwar akuya a gama ya morphine din gurin kawai shikenan zace ya kare inna lillahi wa inna ilaihi raji'un so gaskiya wannan babin naku babi ne mai fadi kwarai da gaske muna da damuwoyi masu tashin hankali akan harkar lafiya a kasashen mu na ainihin wato Africa kuma lalle ina da jaddada muku muna da bukatar ku matukar bukata wallahi lalle al'ummar Najeriya tana bukatar ku a matsayin ku na likitoci ku gama karatu ku koma gida ku je ku bawa al'umma taimako kuma ku zama masu kishin addini kun gani yanzu kuna karatu a kasan nan mutum likitanci yake karanta amma ana koya mai ilimin tauhidi ana koya mai lugal arabiya ana koya masa hadisan annabi bi kamata likitan da ya takharuji ya gama ana ya graduation a wannan kasar yazo ya koma baida addini ba ana fita da awa da likitoci ina likitocin musulmi da za a rinka fita da awa da su akwai kauyen da in ka je ba aya ko hadisi zaka ba su ba ka tafi da likitocinka musulmi kurin ka tara su kai musu treatment ka rarraba musu magani wallahi za su yi ta musulunta amma yanzu masu da awa ba su ka samu wannan gata ina malaman addini suka samu wannan gata da likitoci za su rinka bin su wa'azi kauyuka ina muka samu wannan gatar amma mu yanzu nan mun sani akwai mu'assasat na addini da suna da likitoci a karkashin su wanda in za a tafi ana outing ana fita aje ayi mutane aikin ido aje ayi mutane aikin zuciya aje ayi mutane treatment dan karamin tiyata ko waye da sauransu aje ayi musu mun sani kuma mu ma nan a Najeriya ba muna gani ba likitoci larabawa su taho daga Egypt su taho daga Saudiya su je su tara mutum 2500 suna musu aikin ido kyauta to mu ina namu likitocin kudin su ba suke tarawa cikin albashin su ake ciccirewa su hada da kungiyoyin su na addini mu yanzu likitan ma ya karatu sai ka ga ma bai da alaka ma da wata kungiyar addini sai ka dan wallahi kawai mutum gani yake shi ya zama doctor kawai ya zama is on kawai kuma mutane ne suke bukata so ba ruwan su je alaka da wani malamin addini ko ta kungiyar addini wanda ya kamata ku kulla alaka da malaman addini a kasashen ku da kungiyoyin addini na da'awa a kasashen ku ka zo ka ce wace gudunmuwa zaka bayar yanzu ko a masallacin ku ne kace dirra da za a fita wa'azi kauye kai kuma zaka tara ƴan magunguna zaka kira abokananka mutum 3 4 5 ku fita da su ku je kauye ana yin wa'azi ku kuma an tara muku masu ciwon kaba kuna ba su magani kuna ba su treatment ku taimake su ba ko a tara muku masu ciwon hawan jini ku taimaka musu ku yi musu kaza ba a taimake su ba da ƙarshe ina so zan ba ku shawara kamar haka dan Allah likitoci da na Najeriya da waɗanda suke karatu a waje ku saurare ni ku fahimce ni don Allah ku samu wasu abubuwa da za ku yi na taimakon al'umma ku ko da suru internet ne a sashi mutane su rinka zuwa suna duba tunda mutane yanzu suna yawan duba waya suna ganin abubuwa in ma mutum bai iya ba yana da wanda zai masa yanzu misali hawan jini ya kamata ku hada kai ku yi research akan me hawan jini ma menene hawan jini definition na hawan jini da Hausa za ku yi ko ku yi guda biyu me hawan jini daya kenan me alamomin samuwar hawan jini a jikin mutum bi kenan me ya kamata mai hawan jini ya kiyaye ya daina idan ya samu lafiya uku kenan mai hawan jini da ya kai shekara kaza me ya kamata ya tsaya ya daidaita controlling din blood pressure din sa ya kamata ya zama hudu kenan ko biyar kenan da duk wani abin da yake da alakar hawan jini me ya kamata mai hawan jini ya ci me ya kamata mai hawan jini kar ya ci yanzu kuna da wata asara in kuka yi wannan research din kuka sashi a internet duk Bahaushe talaka wanda bai iya turanci ba zai iya browsing ko a yada a WhatsApp mutum ya gani kun bar masu maganin gargajiya su suke wannan abin ba likita mai tausayi sosai da yake bada magani kyauta da prescription irin likitan gargajiya su kam za su faɗi maganin kaza gashi nan muna ta gani to amma muna so mu samu medical doctors kwararru da kuka san harkar a zo a dauko ciwon suga me ma ciwon suga me alamomin ciwon suga me kamata mai ciwon suga ya kamata ya kiyaye kare yi me kamata ya rinka yi ya kula da shi kuma me dalilin da yasa ake kamuwa da hawan jini me dalilin da yasa ake kamuwa da ciwon suga menene ciwon zuciya me alamomin sign and symptoms na ciwon zuciya menene heart attack ai ana cewa heart attack to me ma'anar heart attack menene symptoms na heart attack kuma me matsalar zuciya ya kamata ya rayu me kamata yi me kamata bai ba duk waɗannan abubuwan za ku iya ware su ku dan yi short rubutu in short ku fitar da matuwiyat ko dan abin da za ku tura ko a wani pagein ku ko a internet da mutum ya shiga ya browsing da Hausa me hawan jini zai samu takardu akai me yasa ba za ku yi ba wannan yana daga cikin gudumuwa da likitoci musulmi za ku iya bawa al'umma ku idan ba ku yi ba yanzu ana iya samun mutumin da wallahi alazim sai shekaru yana da ciwon suga bai sani ba yanzu misali ni zan ba da misali mahaifina yana kicin daga baya muka fahimci kai ta wahala abin a kansa sai daga baya muka gane ashe yana da shi bai sani ba shi da aka ga mai ma sai ya ce shi bai san shi ba an shekara 80 da wani abu ashe ciwon yana nan yana cikin sa bai kiyaye ba kuma ba wanda ya mai magana da sauransu programs a gidajen radio yana da kyau na likitoci ana yawan sauraron ku duk program aka ce likita ne yake zuwa yana ana yawan sauraron sa gaskiya kwarai da gaske so da Allah dai kan na tsawaita muku da yake ina kan hanya an zan koma al-Qahira insha Allah kuma muna tashirin komawa gida Najeriya zan dakata anan insha Allah akwai abubuwa da yawa amma ina fatan insha Allah muna tare da ku kuma muna kaunar ku saboda Allah kuma cikin bayanan da nayi wata kila nayi wani bayani saboda jahilci ban gane ba ko na shiga fagen da ba nawa ba ai mun afwa amma dai ni ina dauke ne da hammi da damuwar talaka dan Najeriya akan harkar lafiya ku dubi abin da duba na basira kuma ku matasa ne ku ne muke jin nan gaba za ku zama kaza to ku yi kokari ku yi tunani yaya za ku yi annan Alexandria da kuke zaune wallahi in kuna so za ku taimaki yan Najeriya za ku iya hada wani forum wannan abun ba za ku iya yi ba za ku iya ku yada shi a Facebook ku yada shi a wani page ana da bukata haka za ku bi duk ciwukan nan manyan ciwuka da suke kashe mutane duk ku yi bincike akai kuma ku zama masu kishi in kun je hutu ku rinka kulla alaka da asibitocin jihohinku aje a ganku kuna dan zagayawa ana ainihin round da ku kuna gani amma yanzu ka gama karatu Masarawa sun dauke ka ka shekara 2 kana zuwa asibitin Masarawa kana ta musu treatment kana gama da sun baka certificate ɗinka kuma sai mu je ka a London mu me muka samu a tattare da kai Allah ya kara lafiya Allah ya saka muku da alkhairi zan dakata anan karamakallah wata kila ko akwai ɗan tambayoyi ko ɗan shawarwari ba za mu ki karba ba a takeice insha Allah ta'ala wa bi hadal qadri kifaya wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ilayka ya abu ammar
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh sheikh dr abdullah dinanga ya muna jagoran da suke da wadannan ainihin shawarwari masu tsada kalmomi wadanda suke da nauyi kwarin gaske a skeli na ilimi babu ko kokonto amfani da su zai sama ma ba Najeriya ba Afrika ma zai iya sama musu mafita musamman duba da yanayi da al'ummar mu take ciki tabbas wadannan maganganun da mallan yayi akwai bukatar likitoci da dalibin ilimi mu kalle shi kwarin gaske dalibin ilimi matasa mu ne ake sa ran mu samar da wani generation wanda zai rungumi kasar ya canza mata akala idan muka bar kasar a hannun yanda take yanzu ko gaskiyar magana shekara 20 ko 30 da mallan ya fada wallahi kasar ba za ta kallo ba saboda haka dole ne mu yi tunani mu shiga ta ko ina mu ga yaya za a yi mu kawo canji a cikin tafiyar da akalar al'amuran kasar mallan ya dauki sakta ta lafiya saboda mafi yawa daliban da muke tare da su anan harkar lafiya take kawo su daliban harkar lafiya ne to kowane bangare ka dauka fa haka abin yake ba wai harkar lafiyar kawai ba idan ka dauki harkar tsaro wallahi sai ka fashe duka idan ka dauki harkar kasuwanci an bar mu a baya in ka dauki ba wata harka a Najeriya wanda take motsi komai ya mutu to matasan fa mu ne zamu motsa harkar a kowace al'umma matasan ta suke ciyar da al'ummar gaba ana cewa matasa su ne kashin baya na al'umma idan muka kalli tafiyar annabi sallallahu alaihi wasallama a matsayin sa na da'iya wadanda suka rungume shi suka tallafa mu al'amarin matasa ne saboda haka dole sacrifice kuma yana daga cikin abin da yake da bukata yana daga cikin abin da mallan ya ta magana akan sa sacrifice dole ka sacrifice rayuwarka lokacinka iliminka damar ka dukkan su kuma kubucewa suke yi damar da kake da ita a matsayin ka na matashi wallahi da an dan tafi kadan zaka yi neman ta karasa ba ina yin taliki bane akan abin da mallan ya faɗa abubuwan da duka mallan ya faɗa gaskiyar magana ba su buƙatar taliki gurin gaske amfani da su da saka su a ainihin duniyar aiki wallahi shine kawai abin da muke da buƙata muna fatan Allah madaukakin sarki ya ƙara ƙarfafa mallan da irin wannan ziyarori masu albarka tabbas dalibai a duk ƙasar da suke idan suna ganin irin su ainihin Dr. Abdullahi Gidan Kai suna zuwa suna karfafa su wallahi abin yana sanya nishadi a cikin zukata kuma yana ƙara ainihin karsashi a fage na ainihin karatu kuma yana sa kishin kasar ma karan kansa yana daga cikin abin da mallam ya magana akan sa wanda nake son dan yi tsokaci kasancewa ta lecturer ne ni da yawa daga cikin lecturerin mu a Najeriya wallahi ba su da kishi wannan shine gaskiyar magana duk kasar da kaje a duniya farkon abin da ake fara dora dalibai tun suna kanana tun daga naziri kishin kasa shi kuma kishin kasar nan fa shike sa ainihin kai tunanin ka ciyar da kasar ka gaba to mu dan Najeriya da shi ne ake hada kai a kashe Najeriya shi dan Najeriya shi ba magana kishin kasar ci babu kasar da zaka je ka ji dan kasar na tsine ma kasar kamar Najeriya saboda babu wannan kishin babu malami ne yana koya maka amma bai kaunar ka kai ba ka kaunar shi mafi yawanci haka ake karatu a jami'o'i wallahi daliban ba su san malaman ba su san daliban shugabannin ba su san talakawan ba su san shugabannin haka ake rayuwa shi yasa abubuwan gasu nan sun damalmale an rasa ma inda za a dosa so babu ko kokonto akwai buƙatar matasa ta fuskar harkar lafiyar nan ku tashi tsayin daka ku ga wani irin gudunmawa za ku bayar dan canza akalar tafiyar harkar lafiya a ƙasar ya ishe mu ya zama abin takeici wallahi sai ka ga mutum akwai wanda kwanan nan yazo ya tafi nan kasar magungunan da yazo da su tari guda daga Najeriya amma da yazo wallahi shawarwari aka bashi ba aikin da aka yi mishi tun yana nan sati biyu ya warke amma da yazo nan cin iyali kuka shi kuka zai mutu saboda an birka mai magungunan da baya buƙatar su an lodo mai wata ya sunanta biwa wannan irin yadda take
kana
eh mugana musgo da magunguna mala amma yazo shawarwari aka bashi aka dora shi akan dan abin da bai takara kariya ba tun sati shi biyu nan wurin da ka ganshi ya canza har a fatar jikin sa so akwai buƙatar matasa a shiga harkar lafiyar nan ai tunanin gudunmawa mu yi tunanin lahirar mu fiye da duniyar nan ta fuskar siyasa ma muna da gyare-gyare wallahi akwai buƙatar matasa su shigo cikin harkar siyasar nan kuma masu kishi harkar kasuwa muna da buƙatar matasa su shigo su tausaya masu kishi su shigo cikin al'amuran nan so dole kowannen mu ya bada gudunmawa a irin kafar da yake ganin an fitar da ƙasar mu cikin halin da take ciki mallan Allah ta'ala ya saka ma da alkhairi ya karfafe ka a cikin irin wannan ziyarori da kake yi gaskiyar magana babu ko kokonto ta ainihin dalibai wallahi muna jin daɗi sosai kuma yana faranta rai ƙwarin gaske kuma yana ƙara ƙwarin gwiwa da za mu samu malamai ire-iren ka suna zazzagayawa kasashen da 'yan Najeriya suke ana ba da shawarwari irin haka wallahi da matsalolin da muke samu da sun yi sauki domin da yawa muna da dalibai masu zaka a ƙwarin gaske kuma suna karatutuka a inda suke ana amfanuwa da su sosai da za su koma Najeriya da sun fi amfani amma saboda rashin shawarwari irin waɗannan wallahi suna can sun yi zaman su a ƙasar don ba su samu wanda zai ainihin watakan motsa zuciyarsu har su yi tunanin ƙasarsu ba saboda kadai babu wata gudunmawa da ƙasar take bayarwa a mafi yawa lokacin da kake karatu sai ga kawai bari tunda ba a taimake ka ba ka samu dama kawai bari kai ma kai wanda damar ka gina kanka kawai da 'yan family ɗinka ko wani abin da ya kama da haka. So babu koko kwanto irin waɗannan shawarwari na mallan al'umma suna da buƙatar su musamman ɗaliban ilimi da suke kasashe Allah ta'ala ya ƙara muku ƙwarin gwiwa da lafiya da kuma dama ya ƙaro buɗi da falalashi subhanahu wa ta'ala yadda za a isa inda ake da buƙatar isa Allah madaukakin sarki ma kyakkyawar sakayya da alkhairi tabbas mu ɗaliban ainihin Alexandria mun yi farin ciki ƙwarin gaske da wannan zuwa naka wannan ziyara ta yankuwantaka Allah ta'ala ya sa a mizaninka na alkhairi ya sa ya zama sila da dalili na shiga aljannar ka da mu baki ɗaya Allah ta'ala ya mana afuwa da yafiya akan kusakurai ainihin daidai din kuma Allah ta'ala ya amsa ya sa su a mizani ya sa mu ci muriya a gobe kiyamar mu subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na'am insha Allah na'am fatiha amana ko fadda shi ne ko ba ne kai ne da kai
kabashi bismillah malam bismillah walau kalima معليش
ima da aka imana kuma yani kamar yadda dan uwa ya hodi yani ba ta takaita bane da su likitoci kamar yanda yani dukkan kowane majali ma ya kamata ya kawo dauri a wajen da'awa da kuma yani kishin yani kasashi duka gabaɗaya saboda ita da'awa a kowane majali zaka iya bada kudun wani kadaidai kwarkwari ba dole bane a ce heka ho mambari ko kuma heka yani har da ce qur'ani ko kuma heka yi wasu abubuwa duk kowane majali zaka iya daidai kwarkwaro ka bada gudunma ga al'ummar ka da kuma yani yan uwanka gabaki da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.